Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauraron abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 6 ga watan Yuni na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an dakatar da yajin aikin gama gari da ake shirin farawa gobe Laraba a Najeriya. Za kuma a ji cewa a jamhuriyar Nijar an samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin naƙuda. Bayan nan kuma muna tafa da maimaicin rahoto na musamman kan yadda hukumomi a Najeriya suka dugufa wajen faɗakar da al'umma domin kaucewa ambaliyar ruwa a ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labara. Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwa ta Kakhovka da ke yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Dnipro matsugunni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na ƙasar don tattaunawa a kan batun. Lalata madatsar ruwa mai samar da lantarki ta Kakhovka da aka yi ya tabbatarwa duniya cewa dole ne a fitattake dakarun Rasha daga kowane lungu da saƙo na Ukraine, abinda Zelensky ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Shugaban kula da harkokin fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya rubuta ta Telegram cewa lalata madatsar ruwan da Rasha ta yi muzanta muhalli ne da kuma laifin yaƙi. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa a yau Talata cewa wani harin bom na mota ya halaka akalla mutane biyu, ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wani mai magana da yawun jami'an yankin Mu'azzaddin Ahmadi ya faɗawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa a kan hanyar kai Mall Vinisar Ahmad Ahmadi aiki cikin mota a babban birnin lardin Faizabad, kawai wani ɗan ƙunar baƙin wake ya afka musu da mota wanda ke dankare da bama-bamai. Ahmadi ya ce gagarumar fashewar da ta auku ta jikata aƙalla farar hula 6. Nan take dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai mummunan harin da aka kai a lardin Afghanistan mai tsaunuka wanda ke kusa da ƙasashen China, Pakistan da Tajikistan. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin 'yan gudun hijirar Najeriya 300,000 ne ke zama a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar tun cikin shekarar 2014 bayan da rikicin Boko Haram ya tilasta musu barin garuruwansu na asali. 'Yan gudun hijirar na Najeriya sun bayyana fatansu ga sabbin hukumomin Najeriya, musamman ga sabon shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wanda ya sha rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. A hirar da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa ya yi da wasansu, ga abin da suka faɗa masa.
Sunana Muhammad Jamo, wanda aka fi sani da Yarayi. A matsayina na ɗan gudun hijira wanda ya zo daga Najeriya, yana zaune a garin Difa. Muna fatan shugaban nan namu da ya hau, muna buƙatar a taimaka mana da tallafi na ruwan sha da kuma sauran matsatsalu wanda ya shafi al'ummarmu, don gaskiya muna cikin wani yanayi wanda Ubangiji Allah ne muke roƙo ya kawo lokacin da za a maida mu yankinmu na bakin Chadi.
Sunana Shafiu Abubakar, ɗan Najeriya mazaunin Nijar. Talakashi dai buƙatar sa ya ga canji a rayuwa, saboda al'amuran da suke tafiya na kaman tsadar rayuwa da yake faruwa, to mu buƙatar mu a ce mun samu yanayi wanda yake za mu samu sassauci.
Bayan matsalar tsaro, 'yan gudun hijirar sun kuma yi sokaci game da halin da matasa 'yan gudun hijira ke ciki a jihar ta Difa. Muhammad Ibrahim Ajiri shine shugaban kungiyar 'yan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Difa.
Matsayinmu na 'yan gudun hijira, wasu daga cikinmu a sansani suke, wasu daga cikinmu a cikin gari suke, amma dai gaskiya yanayin tarbiyyar matasanmu da yanayin rashin aikin yinsu da yanayin iliminsu da lafiyarsu, gaskiya muna buƙatar kulawa sosai. Saboda haka muna kira ga sabon gwamnati da ya maido kan hankalin shi wajen matasanmu, mu especially na 'yan gudun hijira, da Allah a samu musu aiki wanda za su yi na yau da gobe.
Da yake sharhi ga halin da 'yan gudun hijirar Najeriya da ke a jihar Difa ke ciki, Abubakar Isufu, mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar Difa, ya ce yana sa ran rayuwar 'yan gudun hijirar na Najeriya da ke jihar Difa za ta sauya sakamakon zuwar sabbin hukumomin kasar.
Ke sabbin hukumomi da aka zaba a 'yan kwanakin nan a Najeriya zai kawo wani sauyi dangance da 'yan gudun hijira da ke cikin jihar mu ta Difa. Yanzu haka ganin cewar idan ka duba gwamna na Borno wanda yake yanzu shine Ada, wanda kuma shi ma yayi matukar kokarin shi inganta rayuwar su wa na 'yan gudun hijira, inda yake yunkuri yake bakin kokarin shi domin ya maida su wuraren su na ainihi. Kuma har yau kuma zaka ganin cewar ko shi Kashim Shettima da yake shine mataimakin shugaban kasa na Najeriya shi ma dan jihar Borno ne. Kenan mu muna kyautata zaton cewa wannan zai zamanto alheri ga 'yan gudun hijira na jihar mu ta Difa.
Akasarin da 'yan gudun hijirar tarayyar Najeriya da ke jihar Difa 'yan jihar Borno ne. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Sojojin Uganda sun boye tsawon kwanaki 6 kafin aka ceto su bayan da mayakan Al-Shabab suka mamaye sansanin su. Abinda kakakin rundunar sojojin Uganda ta UPDF ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka kenan. Brigadier General Felix Kulaigi ya ce sojojin 4 ciki har da wani laftanar su ne suka tsira bayan da suka boye a cikin sansanin da ke garin Bulo Mara mai tazarar kilomita 110 kudu da birnin Mogadishu. Ya ce an gano sojojin ne bayan da dakarun Uganda suka sake kwace sansanin a ranar Alhamis din da ta gabata.
Labaran duniya aka saurara daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Za mu fara da Najeriya. Biyo bayan gangamin fara yajin aiki da kungiyar kwadago ta shirya farawa a gobe Laraba, kwatsam sai aka ji labarin dakatar da yajin aikin. To ko wani hali ake ciki? Wakilin Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun da farko dai gwamnatin tarayya ta gayyace kungiyar kwadago ta kasa, inda ake neman bakin zare kan aniyar kungiyar na shiga yajin aikin gama gari a wannan Laraba. Kwatsam sai ga umarnin kotun tarayya wacce ta dakatar da wannan yajin aiki har sai ta kammala sauraron shari'ar da gwamnatin tarayya ta shigar. Daga bisani, 'yan kwadagon sun janye yajin aikin, kamar yadda sakataren haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago na ƙasa NLC Comrade Nasir Kabir ke shaida min.
Kungiyar kwadago ta NLC ta lashe takobi, mun nuna babu gudu babu ja da baya, insha Allah gobe Laraba dama za mu zundumi shi wannan yajin aiki. Ta gwamnatin tarayya sai ta shiga kotu ta je ta dauko oda na dakatar da wannan yajin aiki, wanda duk da haka ita daddiyan kungiyar kwadago ta NLC muna nan muna tattauna kuma muna nazari na yadda za mu yi a wannan abu. To amma kar ka manta a baya gwamnatin tarayya ta kira mu batun tattauna wannan, kuma mun je mun nuna musu har yanzu muna kan bakanmu, inda ita kungiyar wato kwadago ta TUC ita ta je ta ci gaba da wannan tattaunawan ita kadai, inda har suka mika demand so wanda gwamnatin ta ce za ta duba. To kaga duk wayannan irin abubuwa da ke faruwa, mu a kungiyance a NLC ba da yawun mu ake yin shi ba, kuma mu kungiyar mu muna kan bakanmu ne na cewa lallai a janye wannan cire tallafi da aka yi mai ta koma yadda yake kan a ci gaba da wannan tattaunawa. To yanzu dai mun daga wannan abu zuwa 19 mu ga wannan zamar da za a yi da kuma tattaunawan da ake yi me zai haifar.
Comrade Nasir Kabir yace ba wai fa an hakura da yajin aikin ne din gurungun ba.
Matsayin haddaden kungiyar kwadago ta NLC ta kasa shine wannan yajin aiki ba wai mun dakatar bane, a'a mun dan jingine shine na wannan lokuta kadan da zamu bayar, kuma zamu sake zunduma cikin wannan yajin aiki.
To kome masu ruwa da tsaki ke cewa Comrade Isa Tijjani tsohon dan gwagwarmaya ne.
Wannan janye yajin aiki bangare biyu ne. Idan a bangaren mutanen kasa ne waɗanda suke sauraron ayi domin su samu sauki, to ba kyauta musu ba. Amma a bangaren gwamnati waɗanda suke ganin cewa kasa za ta iya shiga cikin rikici, to an kyauta musu. Dole ne yanzu a san yanda za a yi a samu balance. In ma ba za su yi yajin aikin ba, in dai mutanen kasa za su samu sauki, dama ai bakin wani ake yi ba.
Daga bisani na ji ta bakin wasu 'yan Najeriya da tuni suka fara ɗanɗana kudin su kan batun ƙarin farashin man.
Sunana Sale Bakuru, sabon fegi daga Damaturu, jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Zan yi tallafin man fetur din shi ne mafi alheri. Muna goyon baya amma dai a duba a ga irin yanayi da halin da talakawan kasar nan suke ciki. Kasan ta riga ta shiga wani hali sanadiyan janye tallafin wannan man fetur din sakamakon rashin shirya wani plan kafin a janye tallafi din.
Wannan janye yajin aiki shi yafi alheri. Ko da an yajin aikin ma in ka kula kungiyar kodogon ma da man kanta take wa. Ba fa muna goyon bayan karin wannan farashin dauke tallafin mai bane. To amma maganar ita ce matikar kuma ba janye tallafin ba. To za a kai matsayin da gwamnatocin za su zama wasu hukumomi kawai da ba za su iya tabuka komai ba. Dan haka matikar ana son kudaden da gwamnati za ta yi aiki. To dole sai an janye tallafin nan. To amma abun takeicin fa shine ko da an janye wannan tallafi dan aka bar gwamnatin yadda suke tafiya a yanzu ba tare da an zurfafa nazari ba. Zuwa gobe za a koma gidan jiya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wata kungiyar ƙasa Amurka da ake kira Health and Development International ta sanar cewa jamhuriyar Niger ta samu nasarori a yunkurin magance matsalar yawan mata da ke mutuwa sanadiyar zubar da jini a yayin naƙuda. A cewar ƙwararru, wannan shine karon farko da ake samun irin wannan ci gaba a wannan fanni a Niger. A fafutukar da hukumar lafiya ta WHO ta sa gaba don takaita mace-macen mata a sanadin zubar da jini a lokacin haihuwa. Dalilan kenan da kungiyar ta HDI ta ba shugaban kasar Niger da wasu jami'an kiwon lafiya lambobin yabo. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana wannan rahoton.
Après 5 ans, le Niger avait réduit la mortalité maternelle de plus de 70%.
Shugabar kungiyar Health and Development International wato tsohuwar jakadiyar Amurka a Niger Ambassador Visa Williams kenan tana mai karin bayani a game da abubuwan da binciken kungiyar ya gano a asibitoci da dama na sassan Niger wanda ke nuna cewa sabon tsarin lafiyar da aka shimfiɗa a wannan ƙasa daga shekarar 2014 ya taimaka wajen rage yawan matan da ke mutuwa saboda dalilai masu nasaba da zubar da jini a yayin naƙuda. Kungiyar ta HDI ta kara da cewa ba a taba samun makamancin wannan ci gaba ba a tarihin fafutukar da aka sa gaba a duniya da nufin murkushe illolin zubar da jini a yayin naƙuda kamar yadda aka gani a Niger. Wakilin HDI a Niger Dr. Zaid Alassan ya fayyace sirrin abin.
Akwai wata magani da ake ce mai misoprostol da tare da minista ciwon lafiya mun kasa cikin kasar Niger duka ko ina mun kace wannan magani ya kamata a ba mace don bayan ta haihu don kar ta zub da jini har wasu su je su rasa ma kansu. Wannan aiki tun shekara 2014 muke cikin sakamako ne mun ka samu mun ka tura wajen hukumar ciwon lafiya ta duniya babban journal da ake cewa Lancet su sun ka hidda sakamako sun ka suke aiki da Niger yayi ya ba su mamaci.
Wannan ana iya cewa wata hanya ce da kasar Niger ta bude wa kasashen duniya don magance daɗaɗɗiyar matsalar da ke haddasa asarar ɗumbin rayukan mata a baya. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyas Idi mai nasara wanda ke ɗaya daga cikin jami'an lafiyar da HDI ta karrama saboda samun wannan nasara na mai alfahari da wannan yunkuri.
Ita ma kungiyar duniya ta kiwon lafiya lokacin da an ka so a soma wannan irin aiki tana ɗari-ɗari tana shakku game da irin wannan masaha da Niger za ta ɗauka tana cikin shakku. Yau ita da kanta ta hito kirri ta ce lalle wanga abin da Niger ta yi shine mahita. Kuma wannan sakamako da Niger ta samu ita da kanta ɗauke shi duk inda adda wannan matsalan mace-macen mata wajen haihuwa a yi aiki da wannan abin da Niger ta yi aiki da shi.
Shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum wanda shi ma HDI ta karrama da lambar yabo a yayin bikin gabatar da rahoton binciken kungiyar saboda abin da aka kira dagewarsa akan maganar ceto rayukan mata da yara ya jaddada aniyar karfafa gwiwa a yaki da mace-macen mata da yara kanana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule, kafin mu je ga rahoton mu na musamman kudan shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. To madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda hukumomi a matakai daban-daban a Najeriya suka dukufa wajen fadakar da al'umma domin kaucewa ambaliyar ruwa a kasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne mata ce ko a jihohin Neja da Kwara akwai kananan hukumomi 15 da ke cikin hadarin gaske na yiwuwar samun ambaliyar. Mustapha Nasir ba tsare gare ka.
A yayin da damana ke kara kankama a kasashen Afirka ta yamma, a Najeriya hukumomi daban-daban ne suka dukufa wajen wayar da kan jama'a domin kaucewa ambaliyar ruwa da ke haddasa asarar dukiya da ma rayukan jama'a a kasar. A bana dai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ta ce ko a jihohin Kwara da Niger akwai kananan hukumomi kimanin 15 da suke cikin hadari mai girma game da wannan matsala ta ambaliyar ruwan. Hajiya Zainab Suleiman Sa'idu ita ce shugaban hukumar ta NEMA mai kula da jihohin Niger da Kwara, ta ce a yanzu haka ma sun dukufa wajen fadakar da al'umma akan wannan al'amari.
Wallahi muna ta shirye-shirye kuma muna ta tsara ko goben nan ma akwai shirin da za a yi a nan Boso na fadakar wa mutane da kai. Ka san gobe akwai kasuwa da sauran duk mutane za su kwararo, muna nan mun gama shiri. To haka muke ta zuwa har abin nan tashoshin motoci ma muke bi, ana ta dai gaya mutane ga abin da fa ake ganin zai iya faruwa. Duk da cewa za a hada da roƙon Allah sai a dauki mataki, hukumomi sun riga sun yi magana ga yanda zai kasance, amma dai wannan yana hannun Allah. To akwai kaman jihohi local government dai kaman 15 7 a nan Niger, sannan a Kwara akwai local government kaman guda 6 haka, duka an riga an gaggaya musu. Ko gobe ma za mu je Kwara duk dai akan waɗannan abubuwan ne na ambaliya, saboda gwamnatoci mu abinda za mu iya yi kalilan ne. Gwamnatocin jihohi su ne abin ya firataya, haƙƙin ya firataya a wuyansu, saboda mutanen su ne mutanen nan da na karkara da na birni, su ne za su tabbatar cewa sun kafa dokoki ko kuma dokokin da already suke da su a ƙasa ba a karyawa an yi amfani da su.
Hajiya Zainab dai tana jawabi ne a wani taron fadakarwa game da ambaliyar ruwan da hukumar nan ta haifa dek ta shirya Amina. Taron dai ya samu halartar sarakuna iyayen ƙasa da kuma wasu daga cikin shugabannin kananan hukumomi na jihohin Niger da Kwara waɗanda suke fama da wannan matsala ta ambaliyar a duk shekara. Kwamarar Jibril Abdullahi Muregi shi ne shugaban ƙaramar hukumar Makwa, ya ce ƙaramar hukumar tasa ita ce kan gaba wajen shan ukubar matsalar ambaliyar ruwan a sakamakon wasu madatsun ruwa da aka gina kusa da su.
Karamar hukumar Makwa ba wai yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suke fuskantar wannan damuwa na ambaliyar ruwa ba, amma sai dai in ce shi ne na ɗaya ma ko na farko wanda wannan ambaliyar ruwa ya fi ɓanna a nan jihar Niger. Saboda haka ne kuma a kowane lokaci mukan yi magana da babban murya, kuma duk inda ake magana na ambaliyar ruwa za ka ga mu kan gaba-gaba. Ambaliyar ruwa kamar inda bayanai na ya gabata ɗazu, mukan duba shi ta hanyoyi guda biyu. Hanyoyin alada, wato kamin kafawansu dams kenan, da kuma bayan kafawan dam. kame a kafa dam mutanen mu sukan san sanda wannan ambaliyar ruwa zai zo lokacin da zai tsaya sanda kuma zai koma sannan kuma suna iya gaya maka in ma zai zo da kifi in ma ba zai zo da kifi ba za su iya gaya maka amma tun lokacin da aka gina wayannan dams din nan gidajen ruwa kenan ko tun da aka gina su yanzu mutanen mu sun kasa gane wani lokaci ambaliyar ruwa zai zo wani tsawon lokaci zai tsaya wani irin banna zai ma mutane ba su iya ganewa kuma saboda aka ya sa mutanen mu yanzu a wani hali mawuyaci
to Alhaji Harima Suleiman kai gaman Bargu kuma shugaban karamar hukumar Bargu wanda ya wakilci mai martaba sarkin Bargu a wannan taro ya ce sun ji dadin taron domin ko ba komai za su bayyana matsalolin da suke fuskanta game da matsalar ambaliyar ruwan
zuwa sunan gaskiya ya taimaka man abubuwan da sun siya nan yanda za a bi hanyoyi a gan ambaliyar ruwa na flood da ake cewa turanci ya dame bai da dame mu ba za su kai gida
idan aka duba kai ba sarake ne kana da sarauta menene muhimmancin tsinda sarakuna cikin wannan taruwa yau
ai sarakuna suna kusa da mutanen su yau idan ba kai amfani da sarakuna na disseminate information ba wallahi zaka faɗi siyasa ko a siyasa ko wani neman sarakuna in sai mutanen su magana za su saurare su siyasa zama sarakuna cikin wani al'amarin ai daidai bai kuskure ba kuma
kuna bakin madatsar ruwa na Kayinji kuma duk shekara in aka bude dam din nan na Kayinji gonakin shinkafa da masara da sauransu ana yin asara yanzu me kuke yi na ganin an magance irin wannan matsala nan gaba
to kaga abun ba yau ya fara ba kuma gaskiya ba na tabbata wasu sun faɗa na abu da ya kamata mu yi sai dai taimakon da muke nema in ya faru a taimaka mana don natural disaster ne ba wanda isa ya sai da shi kuma gaskiya sai dai an ci ba dama wurin nan ba za mu ga Allah ya da zai kawo mu da ruwa ba amma wanda za mu iya mu yi kada ya safe mu za mu yi ba mu yi addu'a amma kuma in ya safe mu ya kwasa gonakin mu kada a bar mu haka a taimaka mana a warwarin awaye mu gan da kewa mun fito a cikin almalin nan kada yiwa ya kashe mu
hukumar kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da lantarkin a Najeriya ta haifa da ta ce manufarsu jama'a su fahimci baiwa kansu kariya daga ambaliyar kamar yadda babban daraktan hukumar ta Hyperdeck a Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Katikan Yawuri ya yi ƙarin bayani
kuma su sarakuna da shugabannin ƙananan hukumomi da sun ka taho su koma da sakonninmu na buƙatar mu tashi tsaye mai makan mu alwalan tana su na ganin cewa mun kare kanmu daga iftila ana za su iya zuwa su auku ta hanyar gyara magudanan ruwan mu ta hanyar cushe wuraren da suka cushe a kwashe su ta hanyar waɗanda ke zaune cikin inda suka samu ruwa na rurumewa su tashi su koma inda ruwa bai kai to in Allah da muna sa ran in an yi haka zai taimaka kuma irin matsalolin na rasa rayuka da ake samu zai rage kwarai da gaske
bayan wannan taro za ku bi su can ne ku tabbatar da kun yi abin da aka ce ko ko me za ku
eh kwarai da daman muna da offices a kowace karamar area wanda yake ya kunshi local government local government sanan za mu bi sarakunan nan mu ga shin sun kira sanarwar da muka ce su yi ga al'ummomin su sannan muna sanarwa cikin radio na da ke kai kowane lungu-lungu da yaren mutanen domin ya kai gare su mun tabbata Allah da irin wannan hankali zai kai gare su wannan ƙari ne bisa ga wuraren da muke kokarin ginawa mu kuma ganin cewa koda haka din ya faru to akwai inda za a iya kai mutane su labe kafin ruwan ya wuce in Allah ya yarda ai duk wanda ke bibiya ga abin da ake gani ya san cewa akwai matsala tafi shi yasa muka ji dadi yadda wasu gidajen radio na kasashen waje kamar BOA da suka dauki matakin taimakawa al'umma wurin jawo hankalinsu cewa wannan al'amari fa ba abin wasa da shi bane kamata yayi kada a bari a samu irin matsalolin da aka samu shekarun baya
a dama na bara dai an tafka asarar dukiya mai dimbin yawa har ma da rayukan jama'a a sakamakon ambaliyar ruwan a jihohin Kogi, Naija da kuma jihar Kwara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar, inda aka kai wasannin kusa da na ƙarshe tsakanin Akokana ta jihar Agadez da AS Gar National de Nijar, inda ƙungiyoyin biyu suka kara ƙarshen makon jihar birnin Yamai, inda Association Sportive de la Garde National de Nijar ta wa Akokana ci 3-1 biyo bayan karawarsu ta farko Arlet, inda ƙungiyoyin suka tashi kunnan doki ba wanda ya ci a ragar abokin Hamayya. Wasa na biyu zai hada AS Nijelek ta wutar lantarki ta birnin Yamai da AS University ta mata birnin Yamai, bayan kungiyoyin guda biyu sun tashi 3-0 a ƙarƙashin nasarar AS Nijelek ta wutar lantarki da ake ganin da wuya AS University ta birnin Yamai ta mayarwa kura aniyar ta balle ma ta lashe wannan karawar ta biyu da kwallaye masu dama gaban AS Nijelek ta birnin Yamai. A wasannin US Open na Roland Garros na kasar Faransa a karon quarter final da mata, a dazu-dazun ne aka tashi a nasarar da ya kasar Ukraine Elina Svitolina ta samu gaba ya kasar Belarus Arina Sabalenka da ci 6-4, 6-4, yayin da yar kasar Republic Czech Carolina Mushova da kara da yar kasar Russia Anastasia Pavlyuchenkova, inda aka tashi da nasarar yar kasar Republic Czech gaba yar Russia din da ci 7-5, 6-2. A daidai lokacin da nake hada wannan rahoto, an ka kammala karawa bangaren maza, inda aka yi dauki ba dadi tsakanin Novak Djokovic dan kasar Serbia da Karen Khachanov da ci 4-6, 7-6, 6-2. Novak Djokovic na madakata yana jiran dan kasar Spain Carlos Alcaraz da ya goga da Stefanos Tsitsipas dan kasar Girka, domin a lokacin hada wannan rahoton wasan biyu ba su so makarawa ba. Idan muka dawo bangaren kwallon kafa, dazu-dazun nan ne Karim Benzema dan kasar Faransa ya yi ban kwana da club din da ya share shekaru 14 yana bugawa kwallon kafa cewa da Real de Madrid ta kasar Spain, inda zai koma a club din Al Ittihad na kasar Saudi Arabia dake garin Jadda, birni na biyu a kasar Saudiya, club din da ya lashe kofin bana na kakar kwallon kafa na kasar Saudi Arabia gaban Al Nassr na Cristiano Ronaldo. Club din na Al Ittihad na Jidda na kasar Saudi Arabia an girka shi ne tun shekara 1927. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To, a takaice, Ukraine da Russia sun zargi juna da tada bom a wata babban madatsar ruwa a yau Talata a kusa da birnin Kherson da ke kudancin Ukraine. Lalata madatsar ruwan Kafkoka da ke yankin Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya sa an fidda sanarwar yiwuwar sauyawa mutanen da ke zama a bakin kogin Dnipro matsugunni. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira wani taron gaggawa na kwamitin tsaro na kasar don tattaunawa akan batun. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun fada a yau Talata cewa wani harin bom na mota ya hallaka akalla mutane biyu, ciki har da mataimakin gwamnan lardin Badakhshan da ke arewa maso gabashin kasar. Kimanin 'yan gudun hijirar Najeriya 300,000 ne ke jihar a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar tun cikin shekarar 2014, bayan da rikicin Boko Haram ya tilasta musu barin garuruwansu na asali.
To, masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Daji Ballawi da ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.